أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم وبركة مدسادوا أولا يمتشي من البركة أولا درسي نعم للتاب فتح الغفار بشرح صحيح الأذكار التاب يوانك انشدا صحيحا أدو إيد ذكري نمزا الله صلى الله عليه وسلم ودندا أنب صلى الله عليه وسلم يكوير دومين مؤمبانا دسو أدوني رمو دلاهر رمو دعدين وننشيني درس منا تلاتن لشدا كما يومنا رانر ترى قوتن ربيع الآخر shekara ta 1445 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam, wacce zo daidai da 24 ga watan Oktoba na shekara ta 2023 miladiya. Za mu tashi daga kan babi na 72 wanda shine du'aul khuruj min al-khala, addu'ar fita daga banɗaki. رواه الترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وانا حديث امام الترمذي يروي توشي ثم امام ابو داود يروي توشي اكن لمبر حديثي na 30 a cikin sunan nashi. امام الترمذي kuma akan lambar hadisi na 7 a cikin sunan الترمذي. Akanan Ibn Maja shi ma ya ruwaito wannan hadisin akan lamba ta 300. Dukkanin su sun karbo shi ta hanyar nana Aisha uwar mu'mini radiyallahu ta'ala anha qalat, tace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala'i, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai fita daga banɗaki qala, yakan ce gufranaka, ya Allah ina neman gafararka. Tarjamatu sahabi, tarjaman sahabiyar da aka rawaito daga garita yace nana Aishatu yar sayyidina Abubakar uwar mu'minai mai daki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun gabatar da tarjamar ta tun a cikin babi na 21 a wannan littafin, don haka babu buƙatar sake maimaitawa. Sai kuma sharhin hadisi, yace kana nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam kasance idza kharaja min al-khala'i, idan zai fita daga banɗaki, ai idza kharaja min mawdi'i qada'il haja, ai idan zai fita daga wannan gurin inda ake shiga dan biyan bukata. Usmiya mawdi'u qada'il hajati khala'an, wato an kira gurin biyan bukata ne khala'an, wato banɗaki ko kuma wuri inda babu kowa ko kuma wani keɓantaccen wuri. Da annal ladhi yuridu qada'a hajatihi, don ko wanda ke nufin biyan bukatarsa ta jiki, yaltamisul makan al-khali minan nas, yakan nemi wuri wanda babu mutane ne a wurin. Sai fadansa da yace gufranaka, ma'anar gufranaka din nan ai as'aluka al-maghfira, ya Allah ina roƙonka gafara. وقد ذكر في مناسبة هذا الدعاء بعد الخلاء وجهان ما لم يسن أن بشي فساكو قدابيو دنغنا دا مناسبة يوم ونن الدعر يائن دا زا أفتور غبان دايك. على أول جوابي نفر كوشيني لأنه ترك ذكر الله فهو يستغفر لذلك. بس ما نفسك أي أنبي صلى الله عليه وسلم إن يفتور غبان دايك ينا إن استغفار ني saboda yayin da ya shiga bandaki babu ambaton Allah tunda ba ambaton Allah a cikin bandaki dan haka yake neman gafara saboda shirudin da yayi bai ambaci Allah ba sai kuma malamai suka ce wa huwa da'ifun wannan magana ta wayancan malaman na farko rarrauna ce li'annahu taraka zikrallahi imtisalan li'amrillah domin kuwa wanda zai shiga bandaki ayyukan bar ambaton Allah ne yayin da ya shiga bandaki saboda kwatanta umurnin Allah din fa huwa yusabu ala zalika to yana ba mutum lada ma bisa wannan rashin ambaton Allah din da bai yi ba a bandaki tunda biyayya ne ga dokar Allah bayan kila idan kuma aka ce inna tarka wa in kana bi amrillahi illa annahu min ibli nafsi cewa ai wannan barin ambaton Allah din duk da cewa saboda bin umarnin Allah ne to amma ai saboda shi dan adam din yayi ne dan kankansa wal ihtiyaju ila al khala shine bukatuwa zuwa ga shiga bandaki din kullana sai mu ce musu walakinahu amrun jabaliyun la yu'akhadhu bi sababihi al mar'a cewa shiga bandaki ai al'amari ne wanda haka Allah ya gina dan adam cewa dan adam zai ci abinci wata rana kuma zai fitar da abin da ya ci din zai fitar da sashi na abin da ya ci din dan haka kaga wannan al'amari ne wanda yake haka aka gini dan adam a bisa wannan dan haka Allah bai zai kama dan adam da laifi ba a bisa yin haka sai jawabi na biyu wanda shine mafi shahara annal quwwatal bashariyya قاصرة عن الوفاء بشكر ما أنعم الله عليه من تسويق الطعام والشراب أي أن القوة البشرية تيوا قد في إيران ندان أدم قاصرة تاجيا عن الوفاء بشكر ما أنعم الله عليه بسا كاوا شككير غوديا بسا نيمر دا الله يو دان أدم من تسويق الطعام والشراب تدليل شن أبنشد دان أدم كي سننكما جيكين دان أدم يسرف وانا أبنشن ya tace maka mai amfanin a shigar da shi jikin ka marar amfanin kuma a turo shi waje haka nan abin sha an kasha kaga wannan ni'ima ce babba wacce kana zaune ba tare da ka ji wani motsi ko wani hayaniya a cikin cikin ka ba Allah yake maka wannan aikin wa tarkibul ghizai al wajhi al munasibi li maslahati al badani haka nan da kuma yadda abinci yake jirantuwa bisa fuskar maslaha ta dan adam din da ta jikin dan adam din ila awanil khuruj har zuwa lokacin fitar sa din falaja ila al istighfar i'tirafan bil qusuri wato sai dan adam ya bukatu zuwa ga yin istighfari saboda yin furci da gajiyawarsa an bulugi haqqi tilkan ni'am saboda wato gajiyawarsa ga barin cika haqqin godiyar wannan ni'imomin da Allah ya masa wannan bayanin duka yana nan a cikin Aunul Ma'bud sharhin Sunan Abi Dawud juz'i na 1 shafi na 178 da kuma Tuhfatul Ahwazi sharhin Sunan Tirmidhi juz'i na 1 shafi na 44 tanbihun fadakarwa qala an-Nawawi Imam an-Nawawi rahimahullahu yace waja'a fil ladhi yuqalu aqbal khuruj min al-khala'i ahadithun kaseera hadisai da yawa sun zo cikin abin da za a iya faɗa bayan fitowa daga bandaki laysa fiha shay'un sabitun illa hadisu Aisha al-mazkur amma babu wani abu wanda yake tabbatacce in banda hadisin nan na Aisha wanda aka ambace shi yanzu qala yace wa hadha muradu Tirmidhi bi qawlihi wannan shine abin da Imam Tirmidhi yake nufi cikin barasa da yace wa rawi rafu fi hadhal babi illa hadisu Aisha ai babu wani hadisi da aka sani a wannan babin sai hadisi na Aisha radiyallahu anha haka shi Imam Tirmidhi ya faɗa wannan bayani yana nan a cikin Tuhfatul Ahwazi sahihin Sunan Tirmidhi juz'i na 1 shafi na 44 sai fawaidul hadis fa'idodin da zamu cira daga wannan hadisi fa'ida ta farko ita ce istihbabu hadha dhikri aqbal khuruj min al khala an so lalle mutum ya rika yin wannan zikirin yayin fitowar shi daga bandaki wato bayan mutum ya fito daga bandaki da kafar dama to shikenan sai kuma yayi wannan addu'a ya ce kufranaka abu na biyu cewa shi bawa duk yadda yake yi mutuka wajen bautar ubangijinsa lan yasadi a shukura ni amillahi alayhi duk da haka ba zai iya cika godiya bisa ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya mishi ba abu na uku kuma anna Allah ta'ala huwal ghafur cewa Allah madauki sarki lalle shine mai gafara allazi yaghfiru dhunub wanda shike gafarta dhunubai in banda Allah babu wanda yake gafarta maka dhunubi to wannan shine zikirin fitowa daga banɗaki gufranaka zikirin shiga banɗaki kuma dinda dai mun dade da yin shi mun dade da wuce shi a baya amma dai za a tunasar saboda kada amanta shine bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is din dai fadu wannan sanan sai shiga banɗakin da kafar shi ta hagu sai babi na 73 Al-zikiru qabla al-wudu zikirin da ake yi kafin a fara alwala wasu malaman kuma musamman malaman fiqh suka ce yayin wanke fuska ne ake yin shi Rawatirmidhi wa huwa hasan bi shawahidihi an Sa'id ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi wannan hadisin Imam Tirmidhi ne ya ruwaito shi da Ibn Majah an Imam Ibn Majah ya ruwaito shi akan lambar hadisi na 398 Imam Tirmidhi kuma akan lambar hadisi na 25 dukkanin su a cikin sunan kuma ya hassana hanyoyin ruwaitar hadisi an Sa'id ibn Zaid sun karbo daga sayyidina Sa'id dan Zaid radiyallahu ta'ala anhu قال يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأني ناجم ذا الله صلى الله عليه وسلم يناتي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه باب الأولى قدك واندا بأن بتسونا الله با يين الأولى التاسع وطرمت يزورين الأولى هل ييقما بيتي بسم الله با تو باشد وانن الأولى كوكما باشد لادن الأولى si tarjama sahabin da aka rawaito hadisin daga gare shi wa sahabiyul jalil sa'id ibn zaid ibn amr shine sahabin nan mai girma sa'idu dan zaidu dan amru dan nufailu dan abdul uzza dan riyahu dan qurabu dan rizahin dan adiyu dan ka'abu dan lu'ayyu dan galibu wanda ana masa alkunya da dan shi ana cewa shi abul awar alqurashi aladawi shi wannan sahabin dan uwan sayyidina Umar ne shi da sayyidina Umar kakansu daya shi sunan shi Sa'idu dan Zaidu dan Amru dan Nufail shi kuma sayyidina Umar Umaru dan Khattabi dan Amru dan Nufailu kaga kenan wato kakansu daya sannan kuma nasabar su tana haduwa da nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kakansu mai suna Ka'abu Ka'abu dan Lu'ayyu dan Galibu aka ji ana faɗe shi a cikin jirantuwar nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi wannan sahabin Sa'id dan Zaidu yana daga cikin farkon waɗanda suka fara musulunta tun a garin Makka kuma yana daga cikin mutum goma waɗanda aka yi musu albashir da samun aljanna sannan bayan haka kuma yana auren kanwar sayyidina Umaru Fatimatu bintul Khattab radiyallahu anha Ibn Hajar ya ce lokacin da aka yi yakin Badar shi Sa'id dan Zaidu baya nan ne ya yi tafiya don haka bai je Badar ba Ibn Hajar ya faɗi wannan a cikin littafin shi Al-Isaba fi Tamyiz Sahaba juz'i na 1 shafi na 728 shi kuma Imam Az-Zahabi ya ce min al-Badariyyin wato Sa'id dan Zaidu yana daga cikin waɗanda suka je yakin Badar ya faɗi wannan a cikin siyaru a alamin nubala juz'i na 3 shafi na 72 amma dai abin da ya tabbata shine Sayyidu dan Zaid radiyallahu anhu ya ji yakin Uhudu da dukkan sauran yaƙoƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji a lokacin rayuwarsa sannan kuma ya halarci yakin da aka yi a Damaskus yayin buɗe birnin Damaskus Ibn Hajar rahimahullahu yace Sayyid dan Zaid ya kasance daga cikin manyan sahabbai masu fifiko kuma kissan nan tashi tare da wata mata mai suna Arwa bintu Unais mashhuriya ce cikin yadda Allah yake karbar addu'ar shi wannan sahaba. Urwatu ibn Zubair radiyallahu anhu yace akwai wata mata da ake kiranta Arwa bintu Unais, ta zo da da'awar cewa wai Sa'id dan Zaid radiyallahu anhu ya kwace mata filinta ko gonarta, ta kai shi kara wajen gwamnan garin Madina Marwan dan Hakam wanda shi kuma tabi'i ne. To da aka kira wannan sahabi mai daraja aka karanta mishi kara, sai ya ce ta yaya kuwa zan karbe mata kasarta ko gonarta alhali ni ya ji da kunne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man akhadha shibran min al-ardi zulman tuwiqahu ila sam'i ardi, duk wanda ya riki lili da dani guda na kasa da zalunci to za a nan na goma shi wannan abun har zuwa kasan bakwai sana dora mar a ranar alkiyama. Marwan dan haka yana jin wannan sai ce la as'aluka bayyinatan ba'da hadha, ai ba zan nemi ka kawo wata shaida ba bayan wannan. To shi kuwa nan da nan sahabin sai ya daga hannu ya addu'a ya ce Allahumma in kanat kadhibatan fa ammi basaraha waqtulha fi ardiha, yace ya Allah wannan mata idan har ƙarya take mun to ya Allah ka makantar da idanunta kuma ka kashe ta a cikin gonar tata. Ana nan ko wannan mata bata mutu ba har sai da ta makance idanunta ya daina gani. Wata rana ta fito tana yawo a cikin gonar tata sai ta fada cikin wata rijiya a cikin gonar anan ta mutu. Wannan bayanin yana nan a cikin Sahihu Muslim hadisi na 2231. Dubai da Allah yake karbar addu'ar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma wannan sahabi mai daraja an ce ya rasu ne a shekara ta 51 bayan hijira. Sai wasu malaman tarihi kuma suka ce a shekara ta 52 ne. Sai sharhin hadisi. Fadansa da yace la wudu aliman lam yazkur ismallahi alayhi, ai la yasifu alwudu, ai alola bata ingantuwa illa bi zikrillahi ta'ala, sai da ambaton Allah madaukakin sarki. Aw yakunu ma'ana, ko fa ma'ana za ta iya zamtowa la yakmulu alwudu' illa bi zikrillahi ta'ala, wato alola bata cika, ladanta baya cika sai da ambaton Allah. Fa nafyu imalis siha wa imalil kamal, kore wannan da aka yi aka ce la wudu' ai babu alola, dole ne ya zamto ko dai babu ingantacciyar alola ko kuma babu cikakkiyar alola. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u fi dhalika, malaman fiqh sun sabani a cikin wannan. Amma min shakkin an al-hadisa law sabata yakunu li nafi as-siha, amma ba a kokonto cewa wannan hadisin da ya tabbata zai zamto yana kore ingantuwar alolar ne. Da annal asla fi an-nafi annahu lis-siha, kuma abin da aka sani asali a korewa abu a ce babu kaza to ana nufin ingancin sa ne. Illa idza jaa sarifun fa sarafahu li nafyi al-kamal, shi ne idan wani umarnin mai juyarwa ya zo ya juyar da shi zuwa ga korewa cikar ladan ibada. Amma in ba haka ba kan in Annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu kaza, bai ana nufin abin bai inganta bane in ma an yi shi. Wannan bayanin duka yana nan a cikin Nailul Awdab na Imam Shawkani a cikin juzu'i na 1 shafi na 194 zuwa na 198. Sai fa'idodin da ke cikin wannan zikirin shine mashru'iyatul basmalati indal wudu, muhimmancin mutum ya riƙa yin bismillah yayin da ya zo yin alola. Ba nan fiye suka ce yayin da ka zo wanke fuska, tunda daga nan ne farale suke farawa. Abu na biyu kuma at-tabarruku wal isti'anatu billahi ta'ala, shine muhimmancin neman albarka da kuma neman taimako da sunan Allah madaukakin sarki. Wato duk lokacin da kaza kai alola ka ce bismillah, in ka manta ma a farko koda kana tsikiri yin alola sai ka ce bismillah duk yayi. Sai babi na 74 shine du'aul jalsati baina sajdatayn, addu'a da ake karantawa yayin da mutum ya zauna tsakanin sujudu guda biyu. Mutum ya yi sujada ɗaya ayyukan taso ya zauna, to akwai addu'a da ake karantawa kafin a sake komawa zuwa sujada ta biyu, ita ce wannan. Rawat Tirmidhi an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين سدرتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وانا حديث إمام الترمذي ده إمام أبو داود ده إبن ماجه suka rawaito shi ya zo a cikin sunan Tirmizi shine hadisi na 284 a cikin sunan Ibn Majah shi hadisi na 898 a cikin sunan Abi Dawud shine hadisi na 850 sai rawaito shi ta hanyar sayyidina Abdullahi dan Abbas idrallah ta bada gare su amin annabi sallallahu alaihi wasallama yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance kana yaqulu baina sidratayn ya kasance yana fada a tsakanin sidadu guda biyu yana cewa Allahumma ighfirli warhamni ya Allah ka gafarta min ka ji kaina wajburni ya Allah ka dora karayata wahdini ka shiryar da ni warzubni kuma ka azubta ni tarjamatu sahabi tarjamar sahabin da aka rawaito daga gare shi shine sayyidina Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu wanda tarjamar shi ta riga ta gabata tun a babi na uku a wannan littafin si sharhin hadisin sharhin hadisin shine da yace Allahumma ighfir li ma nasa ay dhunubi ya Allah ka gafarta min dhunubaina wa taqsini fi ma'rifati da kuma takaitawa ta ni bawanka a cikin yin biyayya gare ka don babu wanda ya sai cika ainihin bauta ga ubangiji in banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kuma saboda tawazu da kankan da kai zuwa ga ubangijinsa kullum nunawa yake bai kai ba sallallahu alaihi wasallam sai fada su dai cewar hamni ma'anar warhamni ai ka ji kaina min indika daga gare ka la bi amari ai jin dan da zaka min daga gare ka ne ba dan aiki na ba au irhamni bi qabul ibadati ko kuma ma'anar su shine ka ji kaina ka karbi ibadata kamar yadda yake cikin awdul ma'bud tizina biyu shafi na 223 sai fada su dai cewar jiburni ma'anar sa ijbur kasri fi darini ya Allah ka dora min karayata a duniya da lahira fa amma fi dunya amma dora karayata da zakai a nan duniya ka bigina kali shine ka wadatar da ni daga barin waninka ya zama kullum bukata ta kai nake miƙawa ba waninka ba ka sanya min kuma wadatar zuci ya zama to bana ganin cewa wani ya fi ni wadata wadda har zan je wajen shi neman wani abu in ba kai ba wanda ku ya samu wadatar zuci lalle ya samu babban arziki amma fil akhirati amma kuma dora karaya a lahira shine fa bi maghfirati zunubi shine ta hanyar gafarta min zunubaina wa idkhalil jannati da kuma shigar da ni aljanna fa nasu da yace wahdini ka shirye ni ai lisalil amal ka shirye ni zuwa ga aikata ayyuka da nagartar aw sabbitni ala dinil haqq ko kuma ka tabbatar da ni bisa addini na gaskiya warzuquni ka azubta ni ma'anarsa rizqan hasanan ai ka azubta ni arziki nagari arziki mai kyau aw tawfiqan fi darajati ko kuma ka datar da ni zuwa ga darajoji aw darajatin aliyatin fil akhirah ko kuma ka datar da ni zuwa ga daraja mai daukakiya a lahira shine ma'anar warzuquni din ka azubta ni zuwa ga dacewa ga daraja mai daukakiya a lahira وهو يشمل كل هذا من رزق الدنيا والاخره تو wannan kuwan mutun ya samu haka to ya sami alkhairin duniya da lahira fawaidul hadis fawaidun da ke cikin wannan hadisi ko wannan zikirin da aka koyar da mu yanzu wato in ka zauna tsakanin sujudu guda biyu Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni guda biyar ne addu'a fawaidul hadis fa'idun da ke cikin wannan hadisin mashru'iyyatu hadha du'a'i fil jalsati baina sidratayn muhimmancin yin wannan addu'ar a cikin zama tsakanin sujudu guda biyu abu na biyu kuma anna Allah ta'ala huwal ghafurul ladzi yaghfiru dhunub cewa Allah madaukakin sarki shine mai gafara wanda ke yafe zunubai abu na uku kuma annahu ta'ala huwar rahimul ladhi yarhamu ibadahu cewa Allah madaukakin sarki shine mai rahama wanda yake jin kan bayinsa abu na hudu kuma annahu ta'ala huwal hadi alladhi yahdi ibadahu ila alhaq cewa Allah madaukakin sarki shine mai shiryarwa wanda ke shiryar da bayinsa zuwa ga bin gaskiya abu na biyar Allahu ta'ala huwa ar-raziqul ladhi yarzuqu ibadahu cewa Allah madaukakin sarki shine mai azurtawa wanda ke azurta bayinsa sai babina 75 du'a'u sujudu tilawati addu'ar da ake karantawa yayin da mutum yake sujada a cikin tilawa kana ta kara ko kana tilawa idan ka zo gun sujada a cikin alqur'ani in kai sujadar to wace addu'a zaka karanta to ga ɗaya daga cikin irin waɗannan addu'o'in dan suna da yawa rawat tirmidhi wa hasanahu an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulullah inni ra'aytu al-layla wa ana na'imun ka'anni usalli khalfa shajara fasajadtu fasajadati shajaratu lisujudi fasami'tuha wa hiya taqul allahumma aktub li biha indaka ajran wa da'anni biha wizra waj'alha li indaka zikran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika daud alayhi salam hadisin imam at-tirmidhi ne ruwaito shi a cikin jami'u nashi wato jami'u at-tirmidhi kuma hadisin ya zo akan lambar hadisi na 3424 haka nan ibnu majah ya ruwaito shi akan lambar hadisi na 1053 dukkanin su sun ruwaito ne ta hanyar sayyidina abdullahi dan abbas dan babban ma'aiki alayhi salatu wassalam qala yace jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni ra'aytu al-layla wa ana na'imun haqiqa lalle ni na ganni a cikin dare alhali ina bacci kani usalli khalfa shajara kamar cewa ganin ina yin sallah a bayan wata bishiya wato mafarki yayi shi sahabin fasajadtu sai nayi sujada fasajadati shajara lisujudi da yanda nayi sujada ita ma bishiyar sai ta fadi ta yi sujada saboda sujadar da nayi fasamitu hawa hiya taqul sai naji bishiyar tana cewa allahumma aktub li biha indaka ajran ya allah ka rubuta min lada saboda wannan sujadar da nayi ka rubuta min lada a wurinka wa da'anni biha wuzra kuma ya allah ka sarayar da zunubai daga gare ni albarkacin wannan sujadar da nayi waje alhali indaka zukuran kuma ya allah ka sanya wannan sujadar da nayi ta zamto ta nadini na alheri a wajenka wa taqabbalha minni ya allah ka karbi wannan sujadar da nayi maka ka karbe ta daga gare ni kama taqabbaltaha min abdika dauda kama yadda ka karbi sujada irin wannan daga bawanka annabi dauda alaihi salam قال ابن عباس عبد الله بن عباس يجي فقرا النبي صلى الله عليه وسلم سجدتا ثم سجد يجي سي النبي صلى الله عليه وسلم نجي شي kuma daga baya ya karanta wata aya wata a cikin ta ku sujada sai naga yayi sujada kasamituhu wa huwa yaqul sai naji shi kuma a cikin sujada tashi yana cewa misla ma akhbarahu ar-rajul an qawli ash-shajara yanzu yana yin irin addu'ar da wannan mutumin ya bashi labari game da abin da yaji wata bishiya tana faɗa a mafarki wato ita ne wannan addu'a tarjamatul sahabi sai tarjamar sahabin da aka rawaito daga gare shi shine sayyidina Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu wanda ta jima shi ta riga ta gabata tun a babo ba da muka wuce a baya sai sharhin hadisi faɗa shi ne yace waje alhali inda ka zukuran ma'anar zukuran din nan ai kanzan ya Allah ka sanya wannan sujudar da nayi ta zamto taskaci gare ni ila zukuran bi ma'ana ajran wasu malan kuma suka ce ma'ana zukuran din shine lada kurira li anna maqama du'ai yunasibul ibnab an maimaita kalmar neman lada din ne a wurin Allah saboda wurin yin sujada ai wurin yin addu'a yana munasaba da nannacewa tunda a farko an ce allahumma aktub li biha indaka ajran wada'anni biha wuzra waj'alha li indaka zikra to kaga an bace lada din tun daga tun da farko kuma an zo an sake maimaitawa wa kila wasu malaman suka ce al awwalu talabu kitabatil ajr na farkon nan da aka ce allahumma aktub li biha indaka ajran ai ana nema Allah ya rubuta wa mutum ladan wa hadha talabu baqa'ihi saliman min muhibbin aw mubtilin wannan kuma nabin da aka ce wa alhali indaka zukran ya Allah ka sanya ta zamto tanadi ne gare ni a wajenka ana neman tabbatuwar ladan ne ya zamto kuma ya wanzu kuma Allah ya kiyaye shi daga duk abin da zai zamto ya kankare wannan ladan ko ya zubar da shi ko ya bata shi qalal qari harir qari yace haza huwa al-azhar wannan shine abin da yafi bayyana ya faɗo wannan kamar yadda mai tufar da al-ahwaz ya kawo a cikin juz'i na biyu shafi na 496 zuwa na 497 farasu da yace kamata qabbalta ha min abdika daud ka karbo wannan sujada daga gare ni kamar yadda ka karbe ta daga bawanka annabi daud isharatun ila sujudi daud alayhi salam fi qawlihi ta'ala wannan ana ishara ne zuwa ga sujada da annabi daud alayhi salam yayi cikin fadin Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani wa zanna daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab cikin ayata 23 a cikin suratul fat ko kuma suratul daud alayhi salam shi fa'idodin da ke cikin wannan hadisi abu na farko shine halarci ne ita wannan addu'ar a cikin sujada don lokacin da mutum zai sujada tilawa to ya karanta ita wannan addu'ar bayan ita akwai wata addu'ar da ake cewa sajadtu wajhi lillazi faṭṭara as-samāwāti wal-arḍa hanīfan wa mā ana min al-mushrikīn akwai kuma wata wacce ake cewa sajadtu wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi duwannan addu'o'i ne da akan yi su yayin da mutum ya sujada a cikin sujadar tilawa amma idan sujadar tilawa da ake yin ta ko a cikin sallah kake ko ba a cikin sallah kake ba za ka yi ta a cikin sallah kake sai ka karanto ayar da a cikin ta kun sujadar to kana daga tsayen za ka fadi za ka yi kabbara ka fadi kai sujadar kai wannan addu'o'in sannan sai ka sake yin kabbara kuma ka miƙe ka cigaba kuma da sallar ka kawai ba sai ka sake maimaita fatiha ba kawai ɗorawa za ka yi a cikin karatu idan ma kuma tilawar kake yi a zaune shi kenan kawai sai ka faɗi kai sujadar shi kenan haka ake yi abu na biyu ana ru'ya min ha ma huwa haqqun cewa shi mafarki ba abun banza ba ne a cikin shi akwai abin da yake na gaskiya ne ka ga shi wannan mutumin mafarki ya yi amma da ya zo ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riki abin da aka faɗa cikin mafarkin har ma yana aiki da shi muka bayar da na taɓa faɗa addinin mu addinin musulunci kullum in muka duba za mu ga kowanne abu addini yana yin ishara da shi inda mai kyau ne domin shi mafarki din nan za mu ga shi a cikin manyan kissosi na alkur'ani babu kissa da suke mafi cika irin kissar annabi yusuf alaihi salam da wani cewa ce tun a farkonta za a hasko maka annabi yusuf din yana dan shekara 6 ko 7 bai fadi din shekara 10 ba nisansa ana tafiya za a zo a hasko maka shi yana saurayi ana nan ko za a zo a hasko maka shi ma ya kai irin shekarun da tijantaka ya haura shekara 40 ya zama annabi mursali to istan nan ta annabi yusuf alaihi salam ta fara ne da mafarki kuma ta ƙari da mafarki ta fara da mafarki lokacin da yazo yake cewa babansa na yi mafarki na ga rana da wata da taurari guda 11 sun fara suna min sujada sannan a tsakiyar ta ma akwai dimi zance mafarkin da azizu misra yi sannan a ƙarshen kissar annabi yusuf lokacin da mahaifin shi da matar mahaifin shi ko kuma mahaifiyarsa da kuma ƴan uwan shi guda 11 suka yi sujada suka gaida shi sai ya ce wa babansa haza tawilu ru'yayya min qablu qad ja'ala ha rabbi haqqan wa qad hasana bi idza akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayn ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimu hakim kaga wannan a cikin alqur'ani kana sai gashi Allah ya kawo mafarki ya zama shi ne dalilin canzawar rayuwar annabi Yusuf alaihi salam yana dan bursuna sai gashi kuma ya dawo ya zama shi ne wazirin kasar Misra baki daya a lokacin kuma Misra tana babbar daula wacce duk duniya ana ji da ita kaga ta dalilin ya fassara mafarkin da shi sarkin garin yayi ne waɗanda Allah ya zabe su da yawa Allah yana yin magana da su a cikin mafarkin mafarkin su shine wato Allah ya kan nuna mutum ishara na wasu abubuwa da za su iya faruwa ko gargadi ko bishara dai sauransu saboda muhimmancin mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda aka kirar da sallah musamman sallar asubahi yakan tambayi sahabbansa ko akwai wanda ya mafarki ya gaya mana in akwai wanda ya mafarki sai ya faɗa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mishi in kuma ba wanda ya ce ya mafarki Annabi sallallahu alaihi wasallam shi sai ya faɗi wanda yayi sai ya gaggaya musu abu na uku da hadisin ke karanta da mu shine almudawamatu ala su'ali rabbina almaghfirata wal ajra shine dawamuwa cikin roƙon ubangijinmu gafarar zunubai da kuma samun lada lalle yadda ka kai a mukami to kada ka riƙa ji cewa ai kai yanzu baka da zunubi a jin cewa ma baka da laifi din shi kansa ma laifi ne ra kawai ka kasance koyaushe cikin neman gafara wani shi sufari amfanin da yake wa mumini ba iya gafara zunubi ba ne kawai cikin alkur'ani akwai amfanin nuka da sufari ke wa ɗan adam mumini sama da abubuwa goma sha biyar a cikin Allah ya faɗa yursil sama'a alaikum midrara yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kaga hudu a aya ɗaya a wani kuma Allah ya ce a yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajrin musamman wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla a duk wannan dai a fani safari din sai babina 76 du'aul fazai aw al qalaqi min an nawm addu'a da ake karantawa dan magance razana ko firgita daga bacci rawati miziyu bi sanadin hasanin an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala idza fazi'a ahadukum fi an-nawmi falyaqul a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahdurun fa innaha lan tadurruhu wannan hadisin Imam Abu Dawud ya rawaito shi akan lambar hadisi na 3893 Imam Tirmidhi akan lambar hadisi na 3528 dukkanin su ta hanyar Amr ibn Shu'aib daga babansa daga kakansa radiyallahu ta'ala anhu kakan nashi sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne Abdullahi dan Amr dan Asi ala yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza fazi'a ahadukum fi an-nawmi idan ɗayanku ya firgita a cikin baccinsa falyaqul to in ya farka sai ya ce a'udhu bi kalimati llahi tammati ina neman mafaka da albarkacin kalmomin Allah cikakku min ghadabihi daga azabar Allah wa iqabihi da hukubarsa wa sharri ibadihi na kuma neman tsarinsa daga sharrin bayinsa baki ɗayansu wa min hamazati shayatin kuma na neman tsarinsa daga sharrin fizge-fizge na shaidanu wa an yi hadiruni kuma na neman tsarin Allah kada shaidanu su halarto inda nake Annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa innaha lam tadurru in dai mutum yayi wannan addu'a to har abada wannan abin da ka gani a mafarki ba zai cutar da kai ba kuma wani abin ne ma yake so zai cuce ka ko aljani ko sihiri ko mayi ko ma menene dai Allah zai kiyaye ka in kai wannan addu'a ya zo a cikin Kanzul Ummar cewa shi kansa sai na Abdullahi dan Amr dan Asi ya kasance yana koyar da yaransa kanana wannan addu'a wanda kuma kanana ne sosai ba za su iya yin wannan addu'ar ba yakan rubuta ta a takarda sai ya rataya musu a wuya wannan shine asalin ratayi wanda iyayenmu da kakanninmu suka yi wa yaro idan yana razana haka yin laya in dai ayar alkur'ani za a rubuta ko wata addu'a ta alkhairi to wannan babu wani malami ingantacce wanda ya bada fatawar cewa ba za a yi ba ko yace yin haka shirka ne abin da yake shirka shine kamar abin da ya shafi na bangaren itatuwa ko ya shafi cikin wata dabba a ji a nemo jijiyar zomo ko jijiyar biri ko haƙorin kura ko wani abu da irin wannan wanda ainihin asalin dabbar ma ba ci ake ba. A zo kuma a rataya ana ji a rai cewa wai wannan abin zai kiyaye ka daga wani abu. Wannan ɗin shi ne abin da zai iya kaiwa zuwa ga shirka. Ita ce irin layar da za mu ji a cikin hadisi kullum ana faɗa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ɗaura laya. To irin wannan ɗin ita ake nufi. Kamar irin layar da kulawa suke yawo da ita ɗin za ka ga mata suna saya. To wannan tabbas wannan ɗin shirka ce. To da garin magani ne, kai ka ga baka san menene ba. Kuma za su bayar su ce maka wai zai kare ka daga wani abu. Babu mai bada kariya sai Allah subhanahu wataala. Shi kansa wannan ɗin da ake yi ɗin wannan wanda na faɗa wanda ayoyi da ayar Al-Qur'ani ko addu'o'i ingantattu irin waɗannan na Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ai ba addu'o'in ne ko kuma layar ce ke ba da kariyar ba. Allah ne yake bayarwa, kai ne kana neman albarka ne da albarkacin ayar da aka rubuta ɗin a ciki. Wannan na ji Malam Aminu Daurawa ma yana magana shigen irin wannan wacce na faɗa yanzu. Kuma wannan dukan an duba Majmu'ul Fatawa na Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah duka yayi magana akan waɗannan abubuwa. Sai tarjumar sahabin da aka ruwaito daga gare shi shine Sayyidina Abdullahi dan Amr dan Asi radiyallahu anhu wanda tarjuma shi ta riga ta gabata tana cikin babi na 38 a wannan littafin. Sharhul Hadis, sharhin wannan hadisin da ya ce iza fazi'a ai khafa, idan ɗayan ku ya ji tsoro. Faransa kuma da ya ce a'udhu bi kalimatillahi tammati ai alkamilati, ina neman tsari ko ina neman mafaka da albarkacin kalmomin Allah cikakku. Alkamilati shamilati alfadila, waɗanda suke cikakku masu kunshe da kowane abu na alkhairi ko waɗanda suke mafifita. Wahiya asma'uhu wa sifatuhu, su ne sunayen Allah da kuma siffofinsa. Wa ayatu kutubihi, da kuma ayoyin littattafansa. Kamar yadda ya zo a cikin Tuhfatul Ahwazi juz'i na 9 shafi na 45. Sai faɗarsa da ya ce wa min hamazati shayaɗin, muna neman tsarin Allah daga sharrin fizge-fizge na shaiɗanu. Aina zagatim, shi ne fizge-fizgensu. Wa khatratim, da kuma abubuwan da suke da su shaiɗanu ɗin ke sanyawa mutum a cikin ransa. Wa wasawisihim, da kuma wasuwasinsu. Wa ilqa'ihim alfitna, da kuma jefowa fitina da suke a tsakanin al'umma. Wa naqa'id alfasid, da kuma aqidu waɗanda suke ɓatattu fil qalbi, a cikin zuciyar mutum. Faransa kuma da ya ce wa an yi haduruni, ai a'udhu bika an yi haduruni fi umuri, aina neman tsarin ka ya Allah kada shaiɗanu su halarto ni a cikin al'amurana. Kasalati, kamar sallah, qira'atul qur'ani, da karatun al-qur'ani, wa ghairi zalika, da wani wannan. La'annahum innama yahduruna bisu'i, domin cewa su kare suna halartowa ne da mummunan abu. Inda shaiɗanu suka halarto inda mutum yake, to ai ba za su yi wani abu ba su cutarwa gare shi. Wannan bayani yana nan a cikin Tuhfatul Ahwazi juz'i na 9 shafi na 45. Sai kuma faɗarsa da ya ce fa inna lan tadurruhu, ai har abada wannan mafarkin ba zai cutar da mutum ba, ko kuma wani abin da ke ƙoƙarin tsoratar da shi ɗin ba zai cutar da shi ba. Fawaidul hadis, fa'idodin da ke cikin wannan hadisin. Abu na farko shi ne mashru'iyatu hadha du'a, halaccin yin ita kanta wannan addu'a ɗin inda lafazai yayin da mutum ya tsorata. Awil qalaqi, da kuma firgici minan naumi, a cikin bacci. Abu na biyu, anna shayatina takunu sababan minal faza'i minan naum, cewa lallai shaiɗanu suna zama su ne sababi na firgitar mutum a cikin baccinsa. Abu na uku kuma, anna kalimati layi tammatun la yadkhuluha naqsun, cewa kalmomin Allah fa cikakku ne, wani abu na tawaya baya ratsa su, baya shiga cikinsu. Abu na huɗu kuma, isbatu sifatil ghadabi lillahi ta'ala, tabbatar da siffar azaba ga Allah madaukakin sarki, cewa yakan yi azaba ga waɗanda suka cancanci azabar saboda laifukansu. Abu na biyar, anna Allah ta'ala huwa al-hafizu alladhi yahfazu ibadahu min kulli su'i, cewa Allah madaukakin sarki shine mai bada kariya wanda ke kare bayinsa daga kowane mummunan abu. muna ganin insha Allah saboda yanayin lokaci anan za mu dakata da fatan abin makaranta shi didi Allah shi ma mu ladansa wani wai kuskure Allah shi yafe mana baki da albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fatan Allah ya yafe mana dukkan zunuban mu Allah ka yafe wa iyayen mu da malamin mu Allah ya gafarta musu rayuwar su da matattun su kuma Allah ka ba mu rayuwa mai albarka ka ba mu jinkiri mai amfani ka ba mu ikon amfani da abin da ka sanar da mu kuma ka sanar da mu abin da duk zai amfane mu albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsawaita rayuwar mu cikin yin biyayya gare ka Allah ka kiyaye mu daga saba maka Allah ka tabbatar da mu akan turba ta gari Allah ka tabbatar mu akan turbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tabbatar da mu akan sunnar shi sallallahu alaihi wasallam mu rayu akai mu mutu akai kuma mu tashi akan ta albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في المر الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين